hadisi na gaba wanda za mu tsaya a kansa mai yiwa shine hadisi na goma ko al-hadith al-akhir an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له a wani wurin fa’an na yusta jabu ne zali wannan hadisi an kai kofi daga abu huraira ya ce kazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala zira da mace Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah ta’ala tayyibun la ya qabalu illa tayyiba lalle Allah ta’ala tayyib ne ma’ana sarkakakke ne abinda ake nufi da sarkakakke ma’ana kamili ne cikin siffofinsa babu tawaya ko na kasa tare da shi subhanahu wa ta’ala dukkan wani dangi na tawaya Allah ya tsarkaka gabirin dukkan dangi na kamala Allah ya siffanta da wannan dukkan siffar da ke nuna kamala to Allah shi ke da mafi cikar wannan siffar ilimi kaga kamala ne to Allah shi fi kowa ilimi karfi kamala ne Allah shi fi kowa karfi adalci kamala ne Allah shi fi kowa adalci a banki shi fi kowa adalci dukkan abin da yake kamala ne to Allah ya siffanta da wannan abu mafi cikin siffa dukkan abin da yake tawaya ne kuwa ubangiji ya ne santa gabarin wannan abin shine ma'ana tayyib wala yaqbalu illa tayyiba ko baya karban abu sai sarkakakke dukkan aiki ubangiji baya karban shi sai in aikin ne ya zama sarkakakke idan an ce ma aiki sarkakakke shine aikin da ya cika sharuɗan da shari'a ta gindaya a kansa aikin da aka dogara akan Qur'ani da hadisi dangane da tabbatuwarsa wa inna allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi fa qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa lokacin da yake umartan manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa amalu salih aka ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci da gabata dan al'amurra su ne tsarkaka wa amaru saliha kuma ku yi aiki nagari wa qala ta'ala Allah kuma ya faɗa lokacin da yake umarni ga mummunai ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda suka yi imani ku ci min tayyibati ma razaqnakum da gabata dan al'amurran da muka wato ainihin halatta muku su muka arzuta ku da su washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi godiya ga Allah bisa ga abin da ya arzuta ku da shi na tayyiba in dai kun kasance masu bauta zuwa gare shi a nan gurin kaga Allah ya ce wa manzanni kulu min tayyiba ya ce da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum irin abin da Allah ya kallafa wa manzanni sai lalle sai haka ya durawa wato ainihin mummunai bayan sa mummunai cewa dai su nemi tayyib kar su nemi dangin tayyib ko wato kikin tayyib wanda shine kabi sun mazakar rajula wato bayan annabi ya faɗi wancan yanzu wannan yana nuna mana dukkan abin da mutum zai yi yake son ya zama karɓaɓɓe Allah ya karɓa ya zanto wannan abin tayyib wato tsarkakakke ne halattacce ne ya cika shartan da shari'a take bukata kowace irin ibada sai ta cika wannan idan ibada za a yi ta da dukiya ya zanto dukiyar da aka yi wannan ibadar da ita dukiya ce ta halal ba dukiya ce da aka sami ta hanyar magudi ba in za ka yi masallaci in za ka yi makaranta in za ka je haji ko umara ko za ka biyawa wani yaje ya zanto dukiya ce ta halal da guminka ka samu ta hanyar fatauci ta hanyar kasuwanci ko mutuwa aka bar maka a gidanku sai ka sarrafa ta wannan tasarrufin ya halarta kana kuma da lada a kai don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma in dukiya ne kace ta magudi ce ta haramun ce ta kwace ce ko ta sata ce ko ta samar da fadi ka same ta kaga wannan ne ka same ta, ka bayar da kujera 100 ko miliyan ka bayar, ba ka da lada a wajen Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ko kai ka dauki kudin sata ka je kai aikin haji ko ka je kai umara, ba za a karba maka ba, domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saboda haka wajibi ne mutum ya nemi halal cikin dukkan abin da zai yi, ya bayar da tayyib, tayyib kuma shi da dukiyar halal. Haka kuma ka iya yiwa abin naka da halal ne, sai dai bayar da nagarta, sai ka ɗauka ka bayar sadaka. Allah baya son irin wannan sadakar. Abinci ya lalace, sai ka ɗauka ka bayar sadaka. Ka tuskance shinkafa, ka tuskance masara, ka tuskance gero a store, ya fara lalacewa, sai da ko ka kai shi kasuwa ba zai kima ba, ba zai daraja ba, a nan gurin sai sadaka, sai zuciyar sadaka ta zo da imani, kake rarrabawa makwabta. Wannan Allah ba zai saurare ka ba, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Da haka ya faɗa wa ta'ari, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati, ya ayyuhallazina amanu kai anfiqu min tayyibati ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض تجلي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كركت الشعب لا لا تتشي كتي أتشين سني ذاك باير صدقة ذاك باير كوتا ذاك تير ولستم بآخذيه عند كو أكبا كو كبيو لاي أنا بارد صدقة ولن أبن كو بذاك كربابا إلا أن تغمضوا فيه سي كل زيدو ذاك أشو تو كركت الشعب لمن أبن كتي ذاك باير الله بيصر عليكم. Bayan Allah na gari aiwa ya zai mana fahama ala hukumi ne, miskinan wa yatiman wa asira, abu da daɗa suna so za su bayar, riga ba sai ta mutu gaba ɗaya ba, ta koɗe har an manta farashi ko ruwan tsoro wace, sannan su za su bayar. Suna cikin jin daɗin ado da ita, su ma sai su ɗauka su ba wani shi ma ya ji ado, ya ji daɗin ado da ita. Abinci ne da kyanka, haka za su ɗauka su bayar da wani. Duk abin da za su bayar dai mai kyau za su bayar ba lalatacce ba. Thumma zakara ar-rajula, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safara, da yake tsawaita tafiya. Wasu malaman su ce tafiyar aikin haji, wasu malaman su ce tafiyar umara, wasu ka ce a'a yana dai cikin tafiyar da take ta tsara ce. Ma'ana wannan mutum yana tsawaita tafiya, yana cikin doguwar tafiya, kuma tafiyar ta danganci tsara ga Allah ta'ala. Kuma ga halinsa, ash'afa aghbara, idan an ce ash'afa, wato mutumin da yake gashin kansa din ya ture da juna, bai ma samu ya taje gashin kansa ba, din ya kukkulle saboda halin tafiya, bai samu sukuni da kwanciyar hankalin ma da zai gyara gashin kansa ba. Aghbara, kuma mutumin duk ya yi datti, ya yi kura, gashin kansa da kura, tufafinsa da kura, gashin kansa duk abin murɗe, shi ne ash'afa aghbara. Ya muddu yadayhi ila sama'i, yana mika hannayensa biyu zuwa ga sama, yana cewa ya rabbi ya rabbi, amma kuma wa mat'amuhu haram, abincinsa haramun ne, wa mashrabuhu haram, abincinsa haramun ne, wa malbasuhu haram, tufafinsa haram ne, wa ghudhiya bil haram, an ciyar da shi haram tun yana yaro. Haka ce fa anna yustajabu lahu, annabi ce ta ya za a ansa masa addu'arsa, ba za a ansa masa ba. Mutumin da wannan ya zama halinsa, ba za a kai shi wajen ansa masa addu'arsa. Ku duba dukkan karatun da ake bukata addu'a a yi ta a karɓa ya cika, ga shi dai musafir, ana ansa addu'ar da mutumin da yake musafir matafi. Saboda haka lokacin tafiya hali ne na kansa na ansa addu'ar mutum, ga shi kuma an fi ansa azbara, wanda ke nuna na cikin wahala. Al-mustar ne, amma ne yujibu al-mustarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yujalibu as-salata al-ardh. Duk mutumin da ke cikin halin tsanani yana cikin halin da in yayi addu'a ana son ran Allah ya karba. Dan Allah ya ce fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Kaga an faɗi al-usru sau biyu, an faɗi al-yusru kuma sau nawa? Sau biyu. Fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Al-usru shine tsanani, yusru kuma ne sauƙi. To kun ga al-usur sai aka ambace shi da al-jalal, yusur kuma aka ambace shi ne ba al-jalal. To sai mu koma kan kaida, suka ce an-nakiratu idza takarrarat. النكره اذا تكررت ليست الاولى هي الثانيه وليست الثانيه هي الاولى. اما المعرفه اذا تكررت فان الثانيه هي نفس الاولى. لوكتين بدو اكا ميني كلمة مي الف دلام شو بيو تو اي تي دي تفرقون اكتي تبيو تبيو كم اي تي دي تفرقون. اما لوكتين بدو كلمة باتت الف دلام انطري باتت الف دلام اكا ميني تاتي شو بيو تو تفرقون دبان تبيون دبان شيسا سكي تو انا قولين تو كي بيوني تنني تايا وزير جايوني تو كي بيو تنني تايا sanannin guda ɗaya ne inna ma'al usri al-usr na farko shine al-usr na biyu, amma yusran na farko daban yusran na biyu daban, sai zanto sauki biyu tsani daya. Ai sarkin yawa ko ya fi sarkin garbi wannan du'alun ramar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga mutumin da ke cikin sanannin kenan ana sa ran ne samun sauki ya zo musu da wuri, samun sa'ida ya zo masa da wuri, gashi ake an ta'a gaba ya muddu ya dahi ila sama ya yi iltizami da wani ladabi cikin ladubban addu'a shine mutum ya daga hannunsa zuwa ga sama. Hadisai kusan tawasuri suka yi daga annabi cewa idan annabi yana addu'a yana daga hannunsa ba, amma in ya gama addu'a kuma saukewa yake baya shafawa a fuska. Gashi kuma ya tabbatar ma Allah rububiyyarsa bai hada Allah da kowa ba, dan yana cewa me ya rabbi ya rabbi, yana tabbatar ma Allah rububiyyarsa imani da cewa ba wanda zai ci ga wannan abin sai Allah, dan haka bai hada shi da wani ba. Safar tauhidi duk ta tantama, amma bai kawo cikas aka ci karba addu'a sa. Abin da ya biyo baya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, ba dan addu'a ce karanta da dai ya karanta daidai, ba dan bai daga hannu ba ya daga hannu, ba dan bai cancanta ba a ya cancanta zan gara cikin sunni, amma me ya kawo masa cikas. Ashrutu kulluha mutawaffira lakin za almani tarka sun suka, amma sai aka samu mani wani abin da ke hanawa, kamar mutum ne ya cancanta cikin gado ta so wata fuska sai wani abu ya zo ya hana cikin gado. Misali akwai dangantaka tsakanin shi da mamaci, kuma lallai mamacin ya mutu wannan na da rai, kaga dukkan sharuɗin da ake bukata sun cika, wannan musulmi ne wannan musulmi ne, amma sai muka bincika sai mu ga wannan dan ya kashe mahaifinsa, kaga ba za mu ba shi gado ba tunda shi yi ne. A nan gurin tawaffarat shurutu lakin ja al-mani alladhi yamna'uhu min al-ilm, abin da ko muke bukata ta tawaffarul mawani' wa tanta ta tawaffarul shurut wa tanta fil mawani', to anan gurin man tafitar mawani fa anna yustajabu lahu, sai yaya za a yi wato ainihin an samu tatuwarsa. To kaga wannan na nuna mana yunkurin neman halal a cikin dukkanin al'amuran, in za mu yi tufafi ya zanto halal, haka in za mu ci ya zanto abinda za mu ci dangi ne na halal ba dangi na haram, domin dukkan inda haramun take ba su da albarka, halal ita ce mai albarka. Halal ita ce za ka ci ka kwanta lafiya, haram to idan ka ci ko ba ta tashi a nan ba za ta tashi a can, saboda haka ya kamata mu sai kiyaye wannan. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabith, ai halal da haram ba su zama daya, ko da yawan haramun din nan ya burge ka manta da shi ka nemi inda halal take. Abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Asalamu alaikum. To misali mana in mutum din ba a kusa da kai ko kuma yana wani gari ya zai a iya karantar da shi a lokaci da ko kuma ya ana hikimu.
Yana cewa idan mutum ya zo musulunta an ce a ba shi kalmar shahada, sannan kuma sauran hukunce-hukunce a bashi a hankali, yace to idan mutum ya zo daga wani gari ne kuma zai koma faki ma haka za a yi. Abin da yake wajibi a irin wannan hali wato gare shi shi da ya musulunta, a kwadaitar da shi ya zauna ko da sati ɗaya ne ko sati biyu don ya fahimci wani abu na addininsa, ya zanto ko musulmai suna da wani shiri na karɓan baƙuncinsa na wannan sati ɗayan ko biyun, ya karanci abin da zai karanta, sannan kuma a taimaka masa da littattafai da kasa da ya koma garinsu ko karkaransu. Idan sun yi yawa kuma to wajibi ne na al'ummar musulmai a samu wata tawaga ta jama'a ko wani komiti na taimakekeniya na jama'a da zai dauki nauyin wani malami da kai musu a ajiye shi a garin su ya rinka karantar da su addini. Wannan yana cikin ayyuka na alkhairi da wato muke yin sakaci akan su ba ma yansu. Saboda haka wannan dai sai a kwadaitar da shi ya tsaya ba gaggawa ke ba, in ya koma mai zai yi, ba ya da abin da zai yi musulunci. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin mutanen ƙauye suka zo wurin shi su musulunta, in sun musulunta kuma Annabi ya ce su zauna sati ɗaya sati biyu sun karanta wani abu na addini sannan ya ce to ku tashi ku koma garinku. Saboda haka haka ya kamata yi.
Mai tambaya na biyu mallam yana tambaya na cewa shin akwai wanka a shiga a bayan shigan a shigan musulunci bayan mutum ya karbi kalmar shahada?
Wannan malamai sun yi safani, shin mutumin da ya shiga musulunci zai wanka ko ba zai wanka ba, ma'ana wajibcin wankan ko rashin wajibcin sa. Akwai maganganu na malamai wadan suna ganin ba wajibi bane sai yayi wanka, domin idan safanin kuma sun gina shi ne akan shi wannan wankan da zai na menene. Idan mun ce wanka ne da ake yin sa saboda shiga musulunci, to shikenan wannan idan akwai dalilin da ya tabbatar da haka sai a yi. Idan mun ce wanka ne na saboda kila da kafin shiga musulunci ya taba kusantar mace kuma bai wankan janaba ba, yanzu wankan janaba ne, to wannan sai a ce to ai in har kuka ce wankan janaba ne ai musulunci ya kankare dukkan wata barnar da kai kafin ta. A ko abin da yafi komai illa yafi janaba illa shine mai shirka da yake kai, yanzu kalmar shahada ta kankare wannan sai ta kyale janaba, kalmar shahada ta kankare wata can janabar ta da, yanzu in ya sake wata sabuwa sannan zai wanka. Amma idan an ce na shiga ne saboda shigarsa musulunci zai wanka, to wannan sai a ce wannan akwai dalilin su daban da su masu ba da fatawa akan haka suke dogara da shi. Daga ciki akwai hadisin Sumama ibn Usan wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari, wanda bayan ya musulunta ya yi wanka ko kafin ya musulunta ma ya zo gaban Annabi sai da ya wanka sannan ya musulunta ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin wanka din ne yana da muhimmanci kuma da gaske nasoshi na dalili suna nuna haka. Nasoshi shari'a na hadisin Annabi sallallahu
alaihi wasallam. Mai tambaya na gaba mallam yana tambaya cewa mutum ne yana kasuwa sai ya zo fitta ya zo ya cire zakka. To mallam in zai cire zakkan nan zai ce a farashin da yake sai da ko kuma da farashin da ya siya zai cire zakkan nan.
Idan mutum ya zo yana da haja da zai yi sayar ta kasuwanci bai riga ya sayar da ita ba, to dama zai yi lissafin kudin wannan hajar ko farashin wannan kayan nasa a halin yanzu da sabar kudin da ke wurin sai fitan masa da zakka. To a irin nan gurin ba wai farashin da ya saya ba zai kula, farashin da ake sayar da wannan hajar a yau, a yau inda za a sayar da wannan hajar a kasuwa a kan farashi nawa ake sayanta, a wannan farashin na yau zai sayar da ita wanda shine farashin ta na kasuwa, ba a farashin da ya saya ba, ba kuma a farashin gobe ba. A nan gurin kila mutum ya ga cewa to ai shi ya fi so da ce ya sayar a farashin da ya saya na da, ba haka bane ba, kullum farashin yau shi ake hukunta ka da shi ba na jiya. Dalili a nan gurin akwai lokacin da ya zanto farashin yau din ka ga cewa kai ya ci maka wani abu mai yawa kenan, akwai lokacin da farashin yau din zai zanto taimakon ka akai. Ina fata kun fahimta. Dan ka iya sayan kaya kaza kuma yanzu to sun zo sun fadi, ka iya sayan kaya kaza kuma yanzu to sun tashi da yawa, to dan saboda kullum farashin yau din shi ake kallo, kuma ta iya farashin yau yafi dacewa da kai dan baka san gobe kila kayan su fadi ko kuma su karu. Idan sun karu kaga dai cin riban ka ne, saboda yau ka fitar akan farashin sa na kasuwa na yau wato ainihin naira goma goma misali, wajen gobe zuwa dibi ko sati ɗaya mai zuwa sun zama sha biyar biyar, za mu ce dole sai ka fitar da wannan biyar biyar ɗin? Ba za mu ce sai ka fitar da biyar biyar ba, kuma ƴan faduwa ne sun dawo naira takwas takwas, ba za mu ce kuma ai wannan bibi ya fadu a kanka ba, don haka farashin yau da yake mutum zai lura da shi.
Mai tambaya na gaba mallam yana cewa mai mace ne ta ba da wuce akan cewa in ta rasu a bai wa ɗanta kuɗin da dukiyar da ta bari, kuma in ba a samu ɗan nan ba a zuba bai timanin gwamnati, da malam da faɗin wannan ba ta daɗe ba sai ta rasu ta bar dukiya kamar 19,000 da 'yar kaya da su a tumfa da sauransu. Gani da haka kuma akwai ɗan rufa a wurinta, da tarar su ba a samu ɗan nan ba, to malam za a iya ba ɗan rukun nan kuɗin ko kuma zuwa baiti malin gwamnati kamar yadda ta ba da wasiya?
Farko dai maganar wasiya cewa idan ta mutu a bai wa ɗanta kaza, wanda yake da gadonka baka bayar da wasiya cewa a baki, dan shi yana da rabonsa na gado. Ka'idar musulunci kenan, la wasiyata li waris, duk mutumin da yake magaji ne ba a yin wasiya a ce a bashi kaza, dan ko baka faɗa ba ubangiji ya riga ya raba da shi, ya kasafta masa abin da yake shine rabonsa. To amma ita wannan da ta faɗa yanzu ba wai wasiyar ta kawai za mu kalla ba, indai ta mutu suna da za sai mu nemi ɗan ina yake, ɗaya ne ko biyu ne, mu ba su gado gurbaɗin yadda shari'ar musulunci ta nuna a raba gado. Idan ta ne guda ɗaya namiji, to dama zai cinye dukiya ne gaba ɗaya ko na waje, baya buƙatar ya raba shi da wani, idan shi kaɗai ne ta bari cikin magada ba ta bar kowa ba. Misali, idan kuma ya kasance ɗan yana nan dare amma ba mu san inda yake ba, ya shiga harkokinsa na duniya yana wani garin da ba mu san inda yake ba, to wannan za a tsaya sauraronsa har ya zuwa lokacin da zai dawo. Dan saboda kar mu je mu raba gado ko mu bayar da gado mu sarrafa shi ta wani wuri daga baya kuma yaron ya dawo, idan yaron ya dawo sai ya zanto rigima. To don haka shari'a take cewa a yi jira har ya zuwa lokacin da zai dawo. Wajen tantance iya lokacin da za a jira shi, wannan kuma malamai sun yi maganganu daban-daban, wato dangane da tsawon lokacin da ya kamata a yanka masa, wato shekara nawa ne, menene da ka'idojin da za a bi. Shi yasa irin wannan matsaloli ba a san a kyalisa hannun ɗaiɗaikun mutane, an fi so ne a tabbatar da su a kotu na musulunci, in har akwai kotun musulunci, saboda gudun wato kaucewa kowace irin rigima da ka iya tasowa. Amma ɗan riko da yake hannunta baya cin gado, wato ɗan riko ba a bashi gado domin ba ɗanta bane bane cikinta. Sai fa in yana iya cin gado da wata dangantaka da ke tsakaninsu ko da ba ita ta haife shi ba, irin dangantaka ko kusancin da zai iya sa ci gado, to an bincika wannan sai a bashi rabin da ya kamata a bashi. Ina da shi malin yake
nan?
Ba za a sa a bai malin gwamnati ba, domin bai malin gwamnati ba na musulmi ne kaɗai ba, ko musulmai da kafirai ne.
Na kuma tambaya ta karshe malam, mai tambaya na cewa jiya ka yi bayani akan ajiye kuɗi a banki ko kuma aiki a banki. Malam to shi ne yake yana ajiye kuɗin shi a banki ba don komai ba, don saboda gudun bala'i da sauransu. To malam ya zo ɗaukar kuɗi kuma shi ba a son interest da sauransu kai. To shin ya halatta malam ya ajiye wannan kuɗin ko kuma dai ya tunda ba a ɗaukar interest?
Wannan tambayar mun sha ansa ta. Abinda muke magana a kan tafiya ba a kan ajiyar banki ba ne muke magana. Mun yi magana a kan karɓar bashi ne a banki, ba kuma a banki ba. Karɓar bashi a dukkan wata cibiya da za ta bayar da ruwa ko ta baka bashi da ruwa muka ce bai halatta ba. Wannan ne ya haifar har muka yi maganar mu ta zo ta shafi shi banki din kansa ko kuma aiki a cikinsa. Muka ce hatsarin da ke kunshe cikin aiki a cikin bankin da ke mu'amala da riba, Allah kalli za a sa mutum ya rubuta wannan bashi ga duk wanda ya karba, mutum ɗaya ne, gwamnati ce, kamfani ne, kowaye dai, wato ma'aikaci ne zai rubuta tare da shartin ruwan da aka yi zai rinka faruwa a kai. To wannan rubutun shi ne muka ce yana ɗaya daga cikin abin da Annabi ya so kada la'ana a kai. Mu'amalar da aka kulla cikin riba ya kasance mutum ya zama shaida a kai ko ya zama marubuci a kai, shi ne wanda za a bai wa ribaɗin, duk wannan la'anta ta zo a kansu. Muka ce to wannan yana ɗaya daga cikin ababen da waɗansu malamai suke ƙarfafa magana dangane da abin da ya shafi mu'amala ta banki na yau. Don haka wajibi ne al'ummar musulmai a rinka tunanin yadda za a kawo gyara. Dukiya dai dole sai da ita rayuwa za ta kawo. Almalu shi ne asabul hayati, kakin bayan rayuwa ke. Mu'amalar dukiya kuma Yahudawa sun yi yunkuri cewa su ga sun gurɓata ta zama duk da riba don su sanya kowa a ciki, saboda yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya la'anci Yahudu da shi akan riba. Sai san jaya za su jefa duniya a ciki don kowa la'anta ta shafe shi. Dan ya ce wa akhzihim ar-riba wa qatluhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Yana daga cikin abin da Allah ya fiki da su shi ne akhzihim riba, karɓan riba da suke. Wa kadun huwa an wala.